بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a yau 10 ga watan Jumada al-Akhira 2442 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma daidai da 24 ga watan January 2021. Za mu ci gaba da karatu a cikin littafi mai suna Zahiratu Da'fil Iman Al-Asbab Al-Mazahir Al-Ilaj na babban malami Sheikh Muhammad bin Salih Al-Munajji. Idan ban manta ba, har yanzu muna cikin bayani akan alamomin raunin imani. A karatu mu na baya mun karanta wasu daga cikin alamomi da malam ya ambata, daga ciki muka yi maganan wato kunci a zuciya, sannan kuma muka yi magana akan wato rashin kishin addini, yake zama to baya jin komai idan aka sabawa Allah subhanahu wataala. Daga cikin alamomi da malam ya kawo, ya yi magana akan hubbu zuhur, wato son girma da daukaka. Mun yi bayani akan fuskokin wannan lamari, sannan kuma muka yi bayani akan ash-shuh wal bukhl, wato son kai da kuma rowa. Sai kuma muka zo muka yi magana akan wato mutum ya zamanto maganansa na saba ma ayyukansa, wannan shi ma alama ne daga cikin alamomin raunin imani. Sannan kuma ina gani abu na karshe da muka ambata shine wato jin dadi da farin ciki idan wani abu na masiba ko kasara ya samu a musulmai. Ina ganin muka tsaya ko na'am. Kuma ka yau zamu tashi daga abu na 13 da malam ya kawo daga cikin alamomin raunin imani. Shine malam yace wa min mazahir da'f al-iman, daga cikin alamomin raunin imani, an-nazar ila al-umur min jihati wuqu' al-ithm fiha. Kuke mutu yana kallon alamura ne ta fiskan aukuwan laifi a cikinta, au adami wukui fakat, ko kuma rashin aukuwanta kawai, wa gaddin nazar, da kuma runtse gani an fi'lil makruh, gabarin aikata abun kiyama. Me mana yake nufi da wannan magana? Wato abun da yake nufi shine mutum ya zamanto abun da ya dame shi kawai shine ya guji abun da yake haramu karara. Amma da zara aka ce abu ba haramu ba ne karara, an ce makruhi ne, to bai dawo ya aikata shi ba. A shari'a akwai bambanci tsakanin haramu da makruh. Idan aka ce haramu, abinda shari'a ta hana, amma kuma idan shari'a ta hana shi, kuma idan ka aikata kana da laifi, idan ka bari baka aikata ba kana da lada, wannan shine haramu. Misali shan giya, mutum ya zo wurinka ya zina ya ce malam ga giya za ka sha, in ka karba ka sha to kana da laifi. In ka ce a'a inni akhafullah, ina tsoro Allah ba zan sha ba, kana da lada saboda baka sha ba. Mun gane wannan? Wannan shine haramu a shari'a. Akwai abin da ake kira makruh, shi ma makruh shari'a ta hana. To amma kuma idan ka aikata baka hannu ba ka aikata ba ka da laifi. Idan kuma ka bari ka hannu, shari'a ta hana kuma ka bari baka aikata ba, to kana da lada. Mun fahimci wannan? In ka aikata shi babu laifi, amma kuma in baka aikata ba kana da lada. Wannan shine makruh. Misalinsa shine wato bayar da abu da karba da hannu hagu. Ina ba za mu gane? Shari'a ta hana mutum ya bada abu da hannu hagu ko ya karba da hannu hagu. Ana so ne ka yi da hannu dama ne. To idan mutum ya baka abu sai ka karba da hannu hagu, ka saba ma umurnin shari'a, amma mala'iku ba za su rubuta maka laifi saboda ka yi wannan aiki ba. Mun fahimci wannan? To sai mu ce wannan makruhi ne. Da ka karba da hannu dama, da za a baka lada saboda ka bi sunnan manzon Allah, ka karba abu da hannu dama. Amma yanzu da baka bi ba, sai ka karba da hannu hagu, ka aikata makruhi, amma kuma babu laifi, ba za a rubuta maka laifi ba. Mun gane wannan? Wani misali shi kuma shine gudun zuwa masallaci. Misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan za ku je masallaci, yace famshu wa alaikum as-sakina ku tafi kuna cikin nasuwa saboda haka idan kaji an kira sallah za ka da ikama sai ka gudu zuwa masallaci ka saba ma umurni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina wata maka aikata makruh malaiku ba za su rubuta maka laifi ba amma da ace baka gudu ba sai ka tafi a hankali za ka samu lada saboda ka bi sunnar manzo Allah idan abun da yake mu fanta shi ne da haramu da makruh duka shari'a ta hana sai dai shi haramu idan ka aikata to za a rubuta maka laifi shi makruhi idan ka aikata babu laifi amma duka biyu in ka bari kana da lada kun gane wannan asali mu'mini ya kamata a ce idan ya ji cewa abu haramu ne ya guje ta idan ya ji cewa abu makruhi ne shi ma ya guje ta to idan mutum ya zamanto yana gudun haramu ne kawai amma bai damu da aikata makruhi ba to wannan dalili wannan alama ne na raunin imani ina fata mun gane wannan to sanin shi ne abu da malaka yake nufi da yake cewa annazru ila al-umur min jihati wuqul idhin fiha aw adam wuqul fata mutum ga kana kallo alamar ne ta fiskan aukuwan laifi ko kuma rashin aukuwa ma'ana samun laifi waqabdin nazar amma yana rusa ganin sa bai damu ba an fail makruh daga aikata abu nake makruh yace fa ba'du nas wasu daga cikin mutane inda ma yuridu an ya'mal amalan a lokacin da yake so ya aikata wani aiki min al'amala daga cikin ayyuka la yas'al an a'malil bir baya tambaya akan aikin alkhairi shi ba nema yake menene aikin alkhairi menene zai yi samu lada yayin da aikata wannan ba shi damuwar sa ba wa inna ma yas'al shi wannan kawai abin da yake tambaya shine me hal hadha al'amal yasil ila al-ithm am la shin wannan aiki da nake son aikata ya kai zuwa ga laifi ko bai kai ba hal huwa haramu am annahu makruh faqat shin wannan aikin haramu ne ko kuma makruhi ne kawai idan aka ce masa makruhi ne ka to bai da ba zai aikata malate wa hadhihi nafsiyya irin wannan tunanin tuaddi ila al-wuqu' fi sharati shubuhat tana kai ga mutum ya fada a cikin tarkon shubuhohi abu abuwa masu rikitarwa wal makruha da kuma abubuwan kiyama ko da yau da gobe kana aikata makruh wata ranar zaka fada cikin haram yace mimma yuaddi ila alwuqu' fil muharrama wanda kuma hakan zai kai ga mutum ya fara cikin haramu yawman ma wata rana yace fa sahibuha laysa ladayhi mani min irtikab amal makruh shi mai irin wannan tunanin ba shi da wani abin da zai hana shi ba shi da wani bai damu ba da ya aikata abin da yake makruhi aw mushtabi fi aw mushtabahu fi ko kuma abin da subuha ne akwai rikitarwa ba halal bane karara kuma ba haram bane karara yace ma dama annahu laysa muharram matka dai an ce masa wannan abin ba haram bane karara yace wa hadha aynu ma akhbara anhu nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ainihin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari da kauli da fadin sa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fil haram manzo yace wanda ya fada a cikin shubuhohi to wannan ya fada a cikin haram yace karra'i yar'a hawla al-hima kaman mai kiwo ne akan iyaka yushiku an yarta fihi da wuya dabbobi sa ba za su fada a ciki ba saboda haka idan aka ce haramu to gara ma ka guje ta ka nisance ta ga baki da saboda in kana aikata makruh a hankali za ka zo ka fara a cikin haramu malati bal inna baba nas yace wasu mutane idan safta fi shay idan ya nemi fatawa akan abu yana tambaya akan hukuncin abu wa ukhbira annahu muharram kuma aka bashi labari cewa wannan abu fa haramu ne yas'al zai kara tambaya hal hurmatuhu shadida aw la shin haramcin sa ne tsanani ko ko kawai haramu ne karan kawai har yanzu dai yana so ya aikata sai ya tambaya yace wa kamil ibn al mutarattab alai laifi nawa ne akan wannan abu yace fa mithl hadha la yakunu ladayhi ihtimam bil ibtida an al munkar was sayiat irin wannan ba shi da damuwa baya damuwa da ya nisanci abin da yake makruh abin da yake abunki ne da kuma abin da yake mumuna ne bal indahu isti'dad lirtikab awwal maratib al haram yace a irin wannan fa a shirye yake ya aikata farkon martaba na haram wastahanatu bi muhkiratiz zunub haka ne kuma zaka same shi yana rena kananan zunubai mimma yuntiju anhu al ijtira ala maharim la wanda kuma wannan zai haifar da mutum ya samu karfin hali in aikata abin da Allah ya haramta inda kana rena kananan zunubai to wata rana zaka aikata babban zunubi yace wa zawalul hawajib bainahu wa bain al ma'siyah wannan kuma zaka samu wato zai irin wannan zai gusar da shamaki hawaji shamaki dake tsakanin shi da sabo Allah sai kuma to babu wani abu da zai tare shi hana shi aikata sabo yace walizalika yaqulu rasul shi shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa fil hadith as-sahih a cikin hadisi ingantacce manzo alaihi la alamanna aqwaman dan san wasu mutane min ummati da cikin al'ummata ya tuna yawmal qiyama za su zo a ranar tashin kiyama bi hasanatin za su da ayyukan lada amsal jibali tahama diban za su zo da ayyukan lada kwatankwacin dutsen tahama wani dutse ne babba a cikin kasashen larabawa babba sosai mutum zai zo da aikin alheri mai girma mai yawa haka yace fa yaj'aluhu Allahu azza wa jal haba'an mansura sai Allah ya sanya aiki sai zaman to kaman kura da aka watsi da manzo Allah ya ma sahabe wannan magana wani sahabi Tauban yace qala Tauban Tauban sai yace ma manzo Allah yace ya rasulullah ya kai manzo Allah sifhum lana irin wannan mutane da kake fada ka sifanta mana su jallihim lana ka bayyana mana su musan su Allah na kuna minhum wa nahnu la na'lam domin kada mu kasance muna cikin su alhali kuma mu sani ba kaga irin himman sahabbai kana ta manzo Allah ce amma innahum ikhwanukum wala manzo Allah ce irin wannan mutane ai ƴan uwanku ne daya daga cikin ku ne wa min jildatikum daga cikin kabilanku wa ya'khuduna min al-layl kama ta'khudun kuma suna daukan wani abu da cikin dare kamar da kuma kuke dauka imana suna tashi su yi ibada cikin dare yanda kuma kuke tashi ku yi ibada walakinnahum aqwaman amma kuma mutane ne idza khalu bi maharimillah intahaquha idan suka kebe da abin da Allah ya haramta sai su aikata idan imanin su a bainar jama'a ne kawai idan suka kebe inda ba wanda yake ganin su to cikin sauki za su aikata haramu shi yasa asali imani shine zama to mutum yana tsoron Allah a bainar jama'a kuma yana tsoron Allah idan yana a gebe da ba a gani shi ina fata mun gane na'am yace fatajiduhu yaqa'u fil muharram duna tahaffuf wala taraddud irin wannan mutumin zaka same shi yana fadawa a cikin haramu ba tare da wani kiyayewa ba ko kuma wani shakka baya shakka zai aikata haramu yace wa hadha aswa'u min alladhi yaqa'u fil haram ba'da taraddud wa taharrud wannan mutum yafi muni akan mutumin da ke fadawa a cikin haramu bayan shakka da damuwa akwai bambanci tsakanin mutumin da in zai aikata haram baya wani tunanin Allah ko wani abu kawai zai aikata ne da mutumin da koda ko zai aikata haramu zai dinga jin wani abu a zuciyarsa cewa wannan abu fa Allah ya haramta gashi kuma zan aikata wannan damuwan da yake samu alama ne na imani ko ba haka bane ya san cewa Allah ya hana kuma yana tunani cewa zan aikata wani abu da Allah ya hana amma wanda yazo kawai aikatawa yake bai damuwa wannan kwata kwata babu imani shi yasa malai ce wancan yafi muni akan wannan yace wakila shakhsain alal khata dukkan su biyu fa irin wadannan mutane duka suna cikin asari walakin al awwal aswa min as-thani amma na farkon yafi muni akan na biyu yace wa hadha an-na'u min an-nas irin wannan mutane yastashilu adh-dhunub yana rena zunubai natijatan li dha'fi imanihi sakamakon raunin imaninsa wala yara annahu amala shay'an munkar baya ga cewa ya aikata wani abun ki walizalika yasifu ibn mas'ud shi yasa ibn mas'ud yake sifanta radiyallahu anhu halal mu'min halin mu'mini wa halal munafiq kuma halin munafiq bi qawlihi da fadisa yana cewa innal mu'min shi mu'mini yara dhunubahu ka'annahu qa'id tahta jabal yana ganin zunubansa ne kaman dai yana zaune karkashin dutse ya khafu an yaqa alai yana tsoro kada wannan dutse ya fada akan sa wa innal fajir shi kuma fajiri yara dhunubahu kadhubab yana ganin laifinsa kaman kuda marra ala anfi wanda yazo ya wuce a gaban hancin sa fa qala bi hakaza ai da fa ube sai ya tunkube shi kawai haka ina fata mun gane mana ya raina zunubi sa baya ganin cewa kona yana ganin shi karami kaman kuda amma shi mu'mini tsoron zunuban sa yake wannan yana daga matakan muhimmanci domin mu fahimci wane ne mu'mini da kuma wane ne faji shi mu'mini yana ganin girman zunubin sa yana tsoro cewa zunuban sa sun yawa haka nan kuma yana ganin kankantan ayyukansa na alkhairi ba su rudar da shi baya ji cewa ai ni ina zikiri ina wane ne na aikata ayyuka alkhairi da yawa wanda na san cewa zan shiga aljanna la yana tunawa da bade manzar sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai shiga aljanna da aikin sa sai da rahman Allah sahabbai suka ce hadda kai yace hadda ne sai Allah ya rufin da rahman sa to ga mu'mini yana ganin kankantar ayyukan sa na alkhairi yana koni yana ganin girman ayyukan sa na ne ina fata mun ga ayyukan sa na alkhairi ba su rudar da shi shi yasa na farko yana ganin ayyukan sa na alkhairi ba su da yawa sannan kuma tsoro ma yake kada ya zama to ba karba ba zaka yi aikin alkhairi kuma Allah bai karba ba ka zo ranan tashi kai magana tunai kana da aiki Allah ya ce baka da shi shi yasa nana Aisha a lokacin da ta karanta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya cikin suratul mu'minin ha Allah ya ce wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un Allah ya ce wadanda suke bayar da abinda suke bayarwa ma'ana suke aikata ayyukan alkhairi da suke aikatawa wa qulubuhum wajlatun alhali zukatan su na cikin tsoro cewa mai annahum ila rabbihim raji'a za su koma zuwa ga ubangiji su nana Aisha ta ce da manzo Allah wannan aya tana magana akan wa tana magana akan mutanen da suka aikata zunubi ne mutanen da suka yace yana magana akan wanda yayi sata ko yayi shagiya ko yayi zina sannan yana tsoro zai koma ga Allah Allah zai masa azaba manzo Allah yake a ayan tana magana akan wadanda suke azumi suke sallah suke zakka amma kuma suna tsoro kada zama su ba karba musu ba to wannan shine halin mu'min fajiri kuma shine me shine wanda yana rena zunubansa yana ganin ba su kai komai ba sannan kuma yana girmama ayyukan alkhairi sa na taba jin wani yana cewa wai shi istighfarin da yake yi yayi yawa ta kai ga sai ya aikata sabo dan istighfari ya samu aiki kuma da wannan mana ya ce idan bai aikata sabo ba istighfarin ba zai samu aiki ba saboda mana yana rena sabon sa yana ganin ba su da yawa kuma istighfarin sa sun yawa to ka dole ya dinga aikata sabo domin istighfarin sa ya samu aiki ku kalli yanda shaytan ke wasa da hankalin mutane alai ka danga shaytan ke wasa da hankalin mutane to wannan idan muka ga mutum yana irin wannan to kasancewa fajiri ne ina fata mun gane mu'mini yana tsoron zulubin sa na wannan shine bayanin da Abdullahi bin Mas'ud yake kokarin mana aiwa na'am abu na gaba abu na sha hudu daga cikin alamomin wato raunin imani malai ce wa minha daga ciki ihtikarul ma'ruf mutum ya zamanto yana rena aikin alkhairi wa adamul ihtimam bil hasanat as-sagira kuma baya damuwa da aikata kananan ayyukan lada mu'mini baya rena aikin alkhairi ko ni kankanta aiki kokari ke aikata shi saboda bai sani ba mai yiwa wannan aiki din shine da shi zaka jira ranar tashin kiyama kun san cewa ranar tashin kiyama awun kayan mu ayyukan alkhairi za yi ko ba ka bane ayyukan mu ga baki da aikin ka na alkhairi da aikin ka na sabo haka nan za a sa su a cikin sikere duk wanda ya nin jayar sa maka hukunci da shi ko ba ka bane shi yasa kullun wani malami yake cewa ba abun mamaki bane Allah subhanahu wataala ya ce mana man jaa bil hasanati falahu ashur amsaliya wa man jaa bi sayyafa wala jiza illa bi mithl kama mithla mana in ka aikata aikin lada za a ninka maka ladan so goma a hadisi manzali ta ila 700 bi'a ila adafin kathira aiki guda da za a ninka maka su so 700 har zuwa ninki ba ninki amma kuma in ka aikata laifi guda da ka zaro kama amma kuma duk da haka a ranar tashin kiyama za a samu mutane daga cikin mu'minai musulmai wadanda za a yi awun kayan su a samu laifukan su surin jayi aikin ladan su asali ya kamata sai aikin ladan ka ko yaya zai rinjayi aikin laifin ka ko ba ka bane to wannan laifi guda da yake baka wannan kuma ana ninka maka shi so goma so 700 zuwa ninki ban ninki amma kuma a haka za a samu wani aikin laifin sa ya rinjayi aikin ladan sa Allah ya kiyaye mu daga wannan. Ala kulli hal, mu'mini baya rena aikin lada, komai kankanta yana kokari ya aikata shi domin ayyukan sa na alheri su yi nauyi akan sike. To, malai ta idan mutum ya zama to yana rena aikin lada, sai yace wannan karamin aiki ne bazan aikata ba to wannan alama ne na raunin imani yace wa kad allamana sallallahu alaihi wasallam alla nakuna kadhalik hakika manzo Allah ya karanta da mu kada mu kasance haka kada mu kasance masu raina aikin alkhairi faqad rawa al-imam ahmad imam ahmad ya rawaito Allah masa rahma an abi jari al-hajimi qala yace ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu wannan sahabi yace na zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai nace ya rasulullah ya kai manzo Allah inna qaumun min ahli al-badia mu mutane ne daga cikin mutanen kauye fa'allimna shay'an yanfa'una Allah tabaaraka wa ta'ala bihi ka karantar da mu wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai amfanar da mu da shi fa qala sai manzo Allah ya ce masa la tahkiranna min al-ma'ruf shay'an kakka raina komai daga cikin aikin alkhairi walau an tafraga min dalwika fi ina'il mustasqi ko da ko ka zubar da ruwa daga cikin goganka akan wanda ka zuba ma wanda yazo diba ruwa kun san gogan diba ruwa ko a rijiya ka cika shi da ruwa wani yazo yana so ya dibi ruwa kace gashi nan barin zuba maka kaga wannan ba wani abu bane to ko da irin wannan ne kasa raina shi yace walau an tukallima akha ko da ko kai ma dan uwanka magana wa wajhuka ilayhi munbatil alhali kuma ka sake masa fiska ba wai ka daddaura masa fiska zan ce kake masa magana ba kaga wannan ba komai bane amma duk da haka kakkare na yi wannan aikin alheri malaje falauja yuridu an yastazki da mutun zai zo yana so ya bibi ruwa min bir daga rijiya wa qad rafa'ta dalwak alhali kai kana wurin ka riga ka daga goganka fa afraktahu law sai ka zuba masa wannan ruwan fa hadha al'amal malaje wannan aiki wa in kana zahiruhu sagiran duk da cewa zahirin sa aiki ne karami la yambagi ihtikaru bai kamata ka rena shi ba wa kadhalika luqiya al-akh fi waje talab haka nan kuma haduwa da danwa da fiska a take kakare na wannan yace wa izalatul qadar haka nan kuma gusar da wani datti wal awsakh shi ma datti min al masjid daga kuma daga masallaci hatta walau kana kashatun ko da ko wani abu gusashe kaman kara shine ka gane a cikin masallaci fala'alla hadha al amal ne yiwa wannan aiki al qalil ne karami yakunu sababan fi maghfirati dhunub zai ya zama sababi na ayati maka dhunubanka والرب يشكر لعبده وبنجي yana gode ma bawansa misal hazi al-afal ir wadannan ayyuka fayaghfir lahu sai ya gafarta masa malaka alam tara annahu sallallahu alaihi wasallam baka gani ba cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa marra rajulun bi usni shajaratin wani mutum ya wuce kan wani reshi na bishiya ala zahri tari wanda yake kan hanya wa qala sai mutum yace wallahi la anhiyanna hadha an almuslimin yace wallahi zan masa da wannan abu daga musulmai la yu'zihim domin kare tsada da su fa udkhil aljanna sai aka shiga da cikin aljanna saboda haka komai kankantan aikin alkhairi kakkare na shi kai kokari ka aikata me yiwa da shi zaka tsirara ta shi kiyama malaje innan nafsa allati tahtakiru amal khair wato yace zuciya da take raina ayyukan alkhairi alyasira kanana fiha su a cikin wannan zuciya akwai cuta wa khalal akwai matsala ciki wa yakfi fi uqubati al-istihana bil hasanat as-sagira ya isa ya zama mugan wato hukuban raina ayyukan alkhairi kanana al-hirma min maziyatin azima shine cewa Allah zai haramta mutum zai rasa wato wani falala mai girma dalla alaiha qawlu sala wanda magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nuna zuwa gare shi manzala kuma yana cewa man amata adha an tariq almuslimin duk wanda ya gusar da cuta daga hanyar musulmai kutiba lahu hasanatu za a rubuta masa aikin lada wa man tuqbilat lahu hasanatu duk wanda aka karba masa aikin alkhairi dakhala aljannatu zai shiga cikin aljanna wa kana mu'az shi mu'az bin jabal radiyallahu anhu yamshi yana tafiya wa rajul mahu kuma wani mutum yana tare da shi fa rafa hajaran min asal sai ya daga wani dutse daga hanya wa qala ai a rajul sai wannan mutumin yace masa ma hada yace me wannan da kake yi wa qala sai muwa yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah yana cewa man rafa hajaran min at-tariq duk wanda ya daga dutse daga hanya kutiba lahu hasanatun za rubuta masa aikin lada wa man kanat lahu hasanatun duk wanda kuma ya kasance yana da aikin lada dakhala aljanna zai shiga cikin aljanna saboda haka musulmi ya kamata mu'min ya dinga tunani komai kankanta aikin alkhairi bal a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqun nara walau bi shakki tamam ku ji tsoron wuta ku kiyaye wuta ko da da wato rabin domino ne kaga inda kwayan domino guda daya ka raba shi biyu kai sai ka daga kai ma ka ci daya kakkare na wannan aiki alheri ina fata mun gani na'am abu na gaba malai yace me yace adamul ihtimam bi qadaya al muslimin mutum ya zama to baya damuwa da al'amuran musulmai wala tafa'ul maha baya kula da ita baya bibiyan al'amuran musulmai la bi du'a baya kula da ita ta hanyar addu'a wala sadaka ko kuma yayi sadaka wala i'ana ko ya bada wani taimako yace fa huwa baridul ihsan irin wannan sai kaga wato zuciyarsa a san ina da sanyi baya jin komai baya jin zafi abinda ke faruwa da musulmai to jama'a yusuf ikwani a zuciyarsa a sanyi take game da abinda yake samu ƴan uwansa musulmai fi bukal alam a kasashen duniya min tasallatul adu wal kahar na wato rinjaye da tilastawa da kafirai suka samu a makiyan musulmai suka samu a kansu wal ibtihad da kuma wulakanta musulmai da ake yi wal kawari da kuma masifu da bala'i da musulmai suke fama da shi a duniya fa yaktafi bi salamat nafsi shi kawai tunda shi yana cikin aminci wannan ya ike shi bai damu ba ƴan uwansa da suke Palestine Yahudawa na rusa gidajensu ana koran su ana kashe su shi tunda ni na cikin gidana lafiya lo bai damu shi ƴan uwansa musulmai a Boma Boma ne ko ake kashe musulmai ko ana kashe su bai damu shi ba baya didir duk da cewa kana nan Najeriya babu da zaka yi ko ba haka bane amma akalla ka nuna damuwa a ranka kai addu'a mana Allah yayi musu wannan halin da suke ciki wannan shine alama cewa kana da imani kana jin abinda su ma suke ji amma idan mutum ya zama to bai dame shi ba wannan alama ne na raunin imani yace wa hadha natijatu dafil iman wannan sakamakon raunin imani ne fa innal mu'min bi khilafi dhalika wa shi mu'mini sabani haka yake qala nabi sallallahu alaihi wasallam mazallama yana cewa innal mu'mina min ahli al-iman bi manzilati ras min al-jasad shi mu'mini daga cikin mutanen imani a matsayin kai yake daga jiki ya alamu al-mu'min li ahli al-iman mu'mini yana jin zafi yana jin ciwo saboda mutanen imani kama ya alamu al-jasad li ma fi ras kama da jiki yake jin zafi saboda abin da yake cikin kai saboda haka idan abu ya taba wani kai ma ka ji a ranka cewa ina ma a ce wannan abu bai taba shi ba kaji idan kai ne ya zaka ji ina fata mun gani to ga wannan yana da cikin alamar imani rashin shi kuma yana cikin alamar rashin imani ana cikin alamar raunin imani abu na gaba mallai yace wa min mazahir dhafil iman daga cikin alamomin raunin imani infisamu ura al-ukhuwa shine yankewa na igiyan yanwantaka bainal muta'akhir tsakani ɗan uwa guda biyu yaqulu alayhi salatu wassalam Allah Subhanahu wa ta'ala yana cewa ma tawadda isnad billah mutane biyu ba za su so juna ba saboda Allah jalla wa azza aw fil islam ko kuma su so juna saboda musulunci fa yufarraqu bainahuma awwal dhanb sai kuma farkon zunubi da dai daga cikin sai aikata ya jawo sanadiyan rabuwa tsakanin su wa fi riwaya wata riwaya yace fa furika bainahuma illa bi dhanbin yuhdithuhu ahaduhuma sai a samu rabuwa tsakanin su a fata saboda me saboda wani laifi da daga cikin su ya aikata kenan laifukan mu na riga wanda ke kawo rashin hadin kai tsakanin mu ina fata mun gane sai fa hadha dalilun ala anna shu'mal ma'siyah wannan dalil ne akan cewa shu'umcin sabo mumunan tasirin sa qad yaqalu rawabit al ukhawiyya wa yafsamuha zai iya bata alakan yanwantaka kuma ya yanke wannan igiyan tsakanin mu yace fa hadhihi alwahsha allati yajiduha alinsan malate wannan wahsha wato mutum ya riga jin rashin jituwa da yake faruwa tsakanin mutum da mutum yake ji bainahu wa baina ikhwani tsakanin shi da ƴan uwansa ahyana wani lokaci hiya natijatu litadanni aliman wato sakamako ne na karancin imani bi sababi irtikabil ma'asi saboda aikata sabo da mutum yake aikatawa li'anna allaha yuskitu al'asi min qulubi ibadi so da Allah subhanahu wa ta'ala yana saukar da darajar mai sabo daga cikin zukatan bayinsa sai mutum mutane ba za su dinga ganin shi da daraja ba yace fa ya'ishu bainahum aswa aish sai ya rayu tsakanin su mafi munin rayuwa saqitul qadar wato mutunci wato girman sa azube zariyul hal aw lakance a cikin su la hurmata lahu ba a ganin shi da mutunci da girma wa kadhalika yafutuhu rifqatul mu'minin haka nan kuma zai rasa tarayyar mu'minai wa difa'ullahu anhu da kuma kariya Allah daga gare su fa inna Allah yudafi 'anil ladina amanu Allah yana bada kariya ga wanda suka yi imani saboda haka idan mutum yana aikata sabu kai kuma musulmai ba za su so zai rasa tarayyar su kuma zai rasa kariyan Allah subhanahu wa ta'ala na'am daga cikin abubuwan da ke nuna daga cikin alamomin rauni imani yace wa minha adamu istish'ar al-mas'uliyya fil 'amal li hadha ad-din shi ya zamanto baya jin nauyin yin aiki saboda wannan addini baya jin cewa akwai responsibility na yayi aiki domin hidiman wannan addini yace fala yas'a li nashri shi ya zamanto baya kokari ya yada wannan addini wala yas'a li khidmati baya kokari domin yayi wa addini hidima ala naqib min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu mato yana akasi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam su sahabe ba haka suke ba suna jin nauyin cewa ya kamata su yi ma addini aiki yace alladina lamma dakhalu fi din wadanda a lokacin da suka shiga cikin addini sha'aru bil mas'uliyya ala al-qur nan take suka ji cewa akwai mas'uliyya akwai responsibility akan su na yada wannan addini zai ba mu misali yace wa hadha tufail ibn amr yace ga tufail ibn amr radiyallahu anhu kam kana baina islamihi wa zahabihi li da'wati qaumihi ila Allah lokacin nawa ne tsakanin lokacin da ya musulunta da kuma tafiyarsa zuwa da'awa ga mutanansa ya kira mutanansa zuwa ga musulunci ba dokin lokaci ba wannan Tufail ibn Amr mutumin Daus ne garin suna kusa da Makka ya musulunta ne a shekara farkon shekara ta 7 wasu kuma suka ce karshen shekara ta 6 ala kulli hal da yazo sanda zai musulunta yazo Makka ne fa yazo haji haji irin haji nasu na mutanen jahiliya da nace shekara 7 ma'ana shekara 7 bayan annabta ba wai shekara 7 bayan hijira ba sun kafin a hijira ne shekara 7 bayan annabta yawa ko ka yazo Makka lokacin manzara bai mai hijira ko ba yazo zai haji irin nasu na jahiliya sai Quraishawa suka tare shi suka ce kai Tufail kai kana daga cikin shugaban mutanen ka gashi kuma ka zo a daidai lokacin da muna fama da wani mutum a cikin mu ana annabi wannan mutumin ya bata alaka tsakanin iyaye da yara ya zagi abubuwan bautan mu saboda haka ka kiyaye shi maganan shi kaman sihiri ne karka ma saurare shi suka dinga tsoratar da shi to fa yace sai da na tsorata har sai da na nemi auduga na sa kunne na ma domin karan ji maganar manzo Allah shikenan sai gashi ya zo Ka'aba sai ga manzo Allah sore gashi kuma an ce kare saurare wannan mutum yana nan a gaban Ka'aba yana abubuwan su na shirka manzo Allah yana gaban Ka'aba yana karanta alqur'ani a haka wani abu daga cikin alqur'ani yana shiga kunnensa yana ji yana taji har manzo Allah ya gama karatu manzo Allah ya tashi kuma gida sai ji kai ran shi na son wannan abu sai ya bi manzo Allah zuwa gidansa yace ya kai Muhammad sanda na shigo garin nan an mun gargadi akan ka an ci karanta saurare ka to amma kuma da azin na dan ji wani magana da cikin awon da kake karantawa yace kuma ban taba ji wani magana wanda yafi wannan kyau ba ban taba ji wani magana da yafi adalci sama da wannan magana ba saboda ka kara mun bayani akan lamarin ka manzo Allah ya masa bayani akan musulunci nan take ya karbi kalmar shahada yana karbin kalmar shahada yace ka bani izini in koma Daus in je in kira mutane na zuwa ga musulunci ba dokin lokaci ba shi sama ne yake cewa lokaci nawa ne tsakanin musuluntansa da kuma tafiyansa zuwa ga dawa ba dokin babu wani tsadara yana musulunta yace ga bani izini zan koma zan je kira mutane na zuwa ga musulmi to haka yake kamata mana kenan yana daga shigowarsa musulunci yana ji cewa akwai nauyi akan sa yayi ma wannan addini aiki to haka musulmi kamata ya zama mana yace laqad nafara alal qawl li da'wati qawmi nan take ya tafi domin ya kira mutanensa وبمجرد دخوله في الدين احس ان عليه مسؤوليه عظيمه kawai daga shigowansa cikin addini yaji cewa akwai nauyi mai girma akan sa fatala min ar-rasul an yarji'a ila qawmi sai ne ni daga manzali ya koma zuwa ga mutanansa faraja'a da'iyatan ila Allah sai kuma yana mai dawa zuwa ga Allah subhanahu wataala yace wal kathirun al-yawm da yawa daga cikin mutane a yau yamkutuna fatarat tawila suna zaman su lokaci mai yawa mai tsawo ma baina iltizamihim bidin sakar lokacin da suka fara lizanci addini hatta wusulihim ila marhalatid da'wa har zuwa lokacin da suka isa matakin da'awa ila Allah ta'ala ma'ana daga lokacin da suka fahimci addini har zuwa lokacin da suka zo suka dauki nauyin bari su fara dawo zaka samu an samu tazara mai yawa alhali su sahabbai nan take suna shiga musulunci suna fahimtar da nan take suke kama suke tashi su fara ma addini aiki to haka yake kamata muke zama mana yace kana nasu ashabu muhammad yaqumuna bima yatarattab ala ad-dukhul fi ad-din mutane daga cikin sahabban manzo Allah sun kasance suna tashi tsaye da wajibin da ke kansu daga kan mutum da ya shiga cikin addini na me na yace min mu'adatu kufar na nuna kiyaye ga kafirai wal bara'atu min kuma baranta daga gare su wa mafasilatuhum da kuma mutum ya yanke alaka da su haka sahabbai suke yi ya saki ba mu misali yace fa hadha sumama bin usal ga sumama bin usal radiyallahu anhu ra'is ahlul yamama shugaban mutanen yamama lamma usira a lokacin da aka kama shi prisoner waji abihi aka zo da shi farubita fil masjid sai kuma aka daure shi a cikin masallaci yace wa arada alai rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzar islam yayi masa tayi musulunci kuma kalaba allahun nur fi kalbi sai allah subhanahu ya jefa aske musulunci a cikin zuciyarsa fa aslama sai ya musulunta wa zahaba ila al umra sai ya tafi zai umra falamma wasala makka sai ya isa makka kala le kufar quraish sai yace da kafiran quraishawa da yasilukum habbatu hamtatin min al yamama hatta ya'zanu fiha rasulullah yace wani wata kwaya na alkama daga garin mu yamama ba zai isa gare ku ba har sai manzo Allah ya bada izini wato wannan sumama labarin sa yana da dari sosai sumama bin Usad shine shugaban mutanen yamama yamama babban gari ce kuma ana noma sosai su ne suke supply mutanen makka da kayan abinci kuma shi shugaban mutanen ne wata rana manzo Allah ya turo wasu sahabbai yaki sariya yanki na sojoji ne aka tura zuwa yaki wani gari da suka je suka gama yaki suna kan hanyar dawowa Madina sai suka haɗu da shi shine shugaba amma shi kada yake yawo sun san cewa kafiri ne sai suka kama shi kawai ba su san cewa babban mutum bane suka kama shi suka zo da shi Madina suna zuwa ba su ma ce ma manzo Allah kuma suka shiga masallaci suka samu wani fila kawai suka daure shi aka wannan fila manzo Allah ya shigo masallaci kawai sai ya gani a'a manzo Allah ya kira sahabbai kun san wannan mutumin kuwa suka ce mun gan shi dai kafiri kuma mun kama shi mun daure shi manzala ce wannan fa shine kuma ran ustad shugaban yamama manzala ce ku kyautata masa yace kowa ya je gida a samu abinci mai kyau a kawo masa manzala mai je gida yaje aka tace nono fresh mai kyau aka kawo masa ya sha ila wata magani sai manzala ya zo wurin sa a masallaci yace ya kumama me kake tunani zan yi da kai yace in ka kashe ni kai daidai to da ni ma na sha kashe mutanen ka in kuma ka sake ni tafi to zan gode maka muzalai kalish yes wa shegar muzalai saki dawowa a duk kwana uku yana masa wannan tambaya cikin wannan kwana uku ana kyautata masa ana kawo masa abinci mai kyau ana kawo masa abun sha mai kyau a kula da shi a cikin masallacin manzo Allah a rana ta uku manzala na zuwa yadda miki me kike san zai da kai yace na daga na ga maka in ka kashe ni kai ne tun da ni ma na kashe mutanen ka in kuma ka sake ni zan gode maka manzo Allah ce akwai da shi na suke ka shi ma yayi mamaki haka kawai ba ce ya biya fansa ba ce ba sa masa wani sharadi ba haka kawai manzo Allah ce tashi ka sai ya tashi ya fita yana kan hanyar tafiya da kanshi yayi tunani ce a'a ya kamata in shiga wannan addini ya koma ya je wurin wani rijiya yayi wanka ya koma wurin manzo Allah yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ina wata magana manzo Allah bai gaide shi zuwa musulunci ba bai ce masa dole ka shiga musulunci ba da kanshi ne ya ji dadin mu'amala da aka yi masa sai ya shiga musulunci shi yasa kullun nake ce da mutane yanzu kuna tunani kafirai za su yi kallin mu'amalar mu na mu'mini su karɓi musulunci ha? Wani zai wuya. To in ku haka ne to akwai matsala tare da mu. Saboda ba haka sahabbai suka kasance ba. Ba haka manzo Allah ya kasance ba. Akwai wanda suka kalli sahabbai suka kalli manzo Allah ba tare da an ce musu zo ku shiga musulunci ba suka karba. sun burge su ne mu yanzu halayen mu zai burge kafirai su kaza musulunci mu mutum zai ce Allahu akbar kuma ya kashe mutum akwai matsala ya kamata mu sake duba ala kulli hal wannan mutum baya musulunta shine farko mutumin da ya umra bayan hijira manzala sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzala yana makka yana madina a shekara ta 5 ko 6 haka tun kafin a je za a yi kokarin a je hudaybiya sai ya tashi tunda mutanen makka ba su san cewa ya musulunta ba sai ya kama hanya kawai yace zai je ya yi umra yana zuwa yana shiga makka shine farko mutumin da ya yi talbiya kuma daga shigowansa makka yana ta labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak Qurayshawa suna ji wannan magana nan take suka zanzare su takobin su wane ne zai shiga makka ya zo yana yi da wannan magana suna zuwa suka gan shi a'a har ma wanda kace shi ya tashi kamar zai je ya kashe shi manyan ma suka rike shi a san wannan kuwa in ka taba shi shikenan yunwa zai kashe mu a garin makka kuma daga garin su muke samu abin sai suka kyale ya je umra da ya gama suka ce ne wannan abin da kike yi sai ya ce to a lokacin ne ya masa wannan magana yace la yasilukum habbata hamtatin wa ya gudana alkama min al-yama wa daga yamama ba zai isa gare ku ba har sai manzo Allah ya bada izini mana shine farko wanda ya bada economic sanction wanda shine economic sanction da turawa su ke ma mutum yanzu nan ina fata mun gane mana zamu yanke alaka da ku gaba daya ba za ta tali azikin ku zai kare ba za mu ba ku abinci ba sai manzo Allah ya bada izini haka yace musu ya koma gari kuma da yayi yawa sai da Qurayshawa suka rubuta ma manzo Allah wasiqa suna rokansa ya roti kuma ma a ba su abinci manzo Allah saboda karamcinsa da kyautawansa yace masa ka ba su abinci duk da cewa mutanen nan su da suka kore shi daga makka amma kuma yaji tausayin su yace a ba su abinci to wannan shine kuma ma malaka fa mufasalatuhu lil kuffar wa muhasaratuhu lahum iktisadiyan wannan yanke alakan da yayi da kafirai da kuma tsare su da yayi iktisadiya ta fiskan tattalin arziki wa taqdimu kafatan imkanat almutaha da kuma gabatar da duk wani iko da yake da shi li khidmati da'wa hasalat ala alqur domin ya ma addini hidima wannan ya faru ne nan take da ya shiga musulunci nan take ya koma makka ya je umra nan take kuma ya bada wannan hukunci li anna imanahu aljazim so da imanin sa tabbatacce istaujaba minhu hadha al-amal shine wajabta masa wannan aiki saboda haka ya kamata musulmi ya zama to ka dinga ji a ranka kana da akwai nauyi a kanka ga wannan addini ya kamata kai ma addini aiki bai kamata mutum ya zauna kawai damuwarsa kawai shine jin dadin sa da rayuwarsa da iyalansa sai damu da ci gaba addini ba ko kuma matsaloli da addini take fuskanta ina fata mun gane wannan lamtan abu da muka karanta daidai alibamu ladan inda kuma muka yi kuskure Allah ya kaimu Allah ya karama na fahimta addini Allah ya karfafa imani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan akwai masu tambaya zan amsa gurgura abin da ya faru wa alaikum assalam da yake larubawa ne suna jin karatun alkurani sun fahimci ma'anarsa ina fata mun gane kuma suna gani abubuwa da manzala yake yi da sahabbansa suna jin labari ina fata mun gane shi yasa idan suka shiga musulunci already suna da wani sani gurgudu akan wannan lamarin wannan addini shi yasa nan take kuma suke shiga cikin aiki amma kuma bayan shigan su musulunci dole suna koyan irin hawar manzala ga wannan wani sura Yep. Tabbas kamar labarin da nake ma a malam wato abinda sahabban nan suka yi suke yi shine kamar da na ce da farko su larabawa ne saboda ga suna fahimtar abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta daga alqur'ani suna fahimtar hadisansa suna fahimtar maganganunsa kai tsaye saboda haka idan suka shiga cikin musulunci da wanda suke yi shine kiran mutanen su kuma su shiga cikin musulunci ba wai fatawa akan hukunce-hukunce haram da halali ba ina fahimci bari na yawa saboda haka ba laifi bane dan kafiri ya shiga musulunci yanzu yace kai na fahimci wannan addini shine addinin gaskiya addini muke kai kariya ne zan koma in je bayyana ma mutane na cewa wannan addini da muke kai ba daidai bane yanzu na musu kurakurai a cikin babu da sauransu ya tabbatar cewa wannan bai kamata zama su addini ba mu zo mu shiga musulunci wannan babu laifi amma ya mayar da kansa mu zai ba da fatawa akan halal da haram ina fata muka a cikin musulunci wannan ba zai iya ba wannan sai baya ya nemi ilimi ina fahimci wannan bayani saboda ka abin da yan tabligh suke yi na cewa kowa dole sai ayi dawa a kai sai ba zan ce suna kan kuskure ba kuma ba zan ce suna kan daidai ba ya danganci halin mutum ne idan mutum ya zama so ya nemi ilimi ya samu sani to babu laifi ya kira mutane zuwa gurgurdan abin da ya sani idan kuma aka masa tambaya aka mutu bai sai mai yace wannan ban sani ba a je wurin manyan malamai a cikin musulunci su maka bayani ina ban ji ba ka ban ji bayani amma mutum ya mai da kansa kamar wannan yanzu nan ya zo ya ce ya musulunta sannan ya zo ya ce zai yi bayani akan abin da yake wajibi ko abin da yake ba wajibi cikin alwala wannan dole yana bukatan karatu ina ba ta mu gane to wannan shi ne tambaya na biyu menene tarakun balan da ne ban gane wajin hutsana ko din ba
eh a can ai ya ce kafi ya hana
ka da kafi aiwa
anan kuma ga inda mutum ba ku azo da madaran da bayan wanda da na kuma wato kafani ai kuma shi ma din a ci a ci ba shi ko ba ku je ne ce ba shi
al-aiman ana yi farar ga hannun dama shine ai Allah ne wannan abubuwa guda biyu ne suka hadu ina fata mun gane girmama manyan mutane ina fata mun gane da kuma nan kuma akwai bukata a yi sunna a bi a fara daga hannun dama ina fata mun gane to anan sai aka gabatar da farawa daga hannun dama sawau karami ne akan wannan hannun daman ko kuma babba ne a wurin ina fata mun fahimci wannan bayani saboda magana cewa kabir kabir ma'ana a girmama su ina ma'ana kada a yi musu rashin kunya ka zo kai magana alhali akwai babba a wurin hadisin Huwaifa da Muhaifa shine kake magana ai ko ba ka bane wannan hadisi ga shi karamin ne yazo zai fara magana manzo Allah sai kai shiru ka bar manya su yi magana ko ba ka bane mana kar kai masa rashin kunya babba ya fi hankali magana ne akan kisa ko ba ka bane dole ana bukatar wanda hankalinsa ya cika wanda zai iya gabatar da magana yanda ya kamata ina fata mun ga wannan kuma ana ce ka fara daga hannun dama saboda haka idan irin wannan ya faru sai a fara daga hannun dama tsawo karamin ne a wurin ko kuma babba a wurin ina fata mun ga kamar hadisi ne manzo Allah yake cewa karami shi zai fara babba sallama ko ba ku bane sannan kuma yace wanda yake mai tafiya shi zai ma wanda yake zaune sallama ko baka bane to idan misali mai tafiyan shine babba karami shine a zaune amma shi bai nan wai zai sallama babba zai sallama ba zai ce ai ace karami zai ma babba sallama saboda kai yanzu da zo ka kai ne kai ne zaka fara mutala a'a ba ba tun da shine mai tafiya yanzu sai fara yin sallama ina ba ta buga ne to wannan shine ba 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 wannan shi ke ba wannan wala wannan gura nan ya halatta babu lafi ya halatta sai ya shiga ya zauna lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yahudawa suna zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su shiga a cikin masallaci yayin magana ba wannan ba na Musulat ya annabi gina rara kuma ana shiga babu babu wannan saboda kuma wannan ba innal mushrikina najis bo wala yakrabuna al masjidal haram wannan yana maganan kaaba ne kaaba ne ba wai masallaci ba kaaba ne kaabure sun kace sai suna zuwa su yi tawafi akan kaaba cikin sirara ina ba ta mugane suna zuwa su yi ayyukan hajji da sauran su shine shari'a ta hana su ina ba ta mugane amma masallaci ba ta shiga ba wannan ba wannan ba ya gori mala aiwa ko kuma ka ba shi dama yatta ba to bismilla ba ne bi insha Allah wanda yake zaune din ya kwashi ladan kira azali wanda shi kamar da kuma bai ba wanda ya kwashi ladan rashi fahimta addini rashi fahimta addini to masha Allah zaka Allah kada ami zaka Allah kada na gode ko ku mutara guda uku dai dai ina di da makruh nai bamba bakane haram da makruh na yayyawa mutum hakan zai iya kai ga mutum ya fara cikin haramu yawai ta makruhi nace makruh in ka aikata babu laifi amma an fi so ka bari ina wata magana saboda ka ita tamam dod gas kota iwa kayo gasa din bana ni hawa babu je ta ina bana ya mur iwa gas kota iwa ni na besi eh ya ya hala ta ba 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 ni na monkey la ba ti monkey ba tin mu ta da ya ba tin 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 ba shine idan kullu yana aikata yi wannan yana rena shi haka zai dace wata rana zai aikata abin da yake sako ne ba zai damu ba tunda bai damu da aikata abin da yake makruhi ba amma dan mutum ya gudu zuwa masallaci kamar na fada malaiku ba za su rumu su da maka laifi ba laifi bane amma dai manzo Allah ya hana yace amshu wa alaikum as-sakina fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu wanda shine garantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba a so mutum ya gudu kuma ka idan mutum yana rena abubuwan makruhi to ba ma abadin sallah ba wani lokaci wata rana a wata babi da ban sai ya fara cikin haramu saboda ya saba yana rena makruhi wannan shine kawai kamar da mutum idan yana rena mustahabi akwai kuma tsakanin mandu mustahabi da abin da yake wajibi mandubi idan ka aikata kana lada in baka aikata ba baka da laifi to amma idan mutum yana yawan barin mandubi wata rana zai zo ya bar abin da yake wajibi ina wata magana wannan shi ya halarta a ba su kyauta duk da cewa ya kamata a hana su ne saboda ba karantarwa addini ba ina fata mun gane addini mu bai ce mutane su dinga yawo suna fara ba ina fata mun gane wato idan mutum ya zama so yana yawo yana karban bara yana yawan roƙo manzale haramu yake kifa zai zo a wani hadisi manzale sai zai zo kaman nama fiskar cinye yake konewa zai zo gaban Allah babu nama fiskar cinye kuma amma ba sani ba ina ba sanna saboda ka kamata ne a karantar da su a hana su a cikin hadisin Ubaysa manzale ce innal mas'ala la tahillu illa li salat ruku bai halarta ba sai ga mutane guda uku kawai mutum na farko shine mutumin da ya dauki hammala wato a misali kaman da misali ana bin wani kudi ya kasa biya yazo yace ka kyale shi ni zan biya masa ina fata mun gane to irin wannan kaga yayi ne domin ya taimaki wannan sai kuma abin yazo yayi masa nauyi shi kansa ya kasa biya to irin wannan idan yayi roko domin ya samu ya sauke wannan nauyin ya halarta gare shi mutum na uku shine mutumin da wata masifa ta same shi ta halakar da dukiyarsa gabaki daya a irin wannan shi ma ya halarta ya yi roko mutum na uku shine wanda ya yi sulhu a cikin wannan hadisi wanda ya yi sulhu tsakanin mutane biyu shi ma wanda kuma wannan sulhu akwai wani nauyi na kudi a ciki ya ce zai biya daga baya kuma ya kasa biya shi ma ya halarta ya biya manzala ya ce bayan waɗanda abubuwa guda uku da ya halarta mutum ya yi roko ba duk wanda ya karɓa roko to haramun yake ina wata ko ga irin wannan mutane kamata mun hana su ne to ra ce ta ba kuskure ba da daidai ne wasu gwamnatoci da suke kama su a kore su wallahi kuma waɗannan mutane kuma kun san labarin su sun fi mukuri ba kun sani ko sun fi mukuri a wani abokina da yake ban labari yana ban labari ya ce wata rana Azaria yana magana da wani abokin shi abokinshi yake ce masa ai kakan shi tana nan Lokoja me take a Lokoja wai tana bara da wannan bara ta yi gini Azaria tana da shanu tana da dukiyoyi tana katsura da yawa kuma tana bara ita ne ma take tura ma ɗan wanda kudi ma a mala yana bayani yace ya ta zuwa banki kana ci kama mai bara tana to ga gani za su sa dubbune a jiki ko za su zuwa to ga suna da kudi ya kamata a dinga hana su Tarishana. Irin wannan labarin. Na gane. Ka gane idan tun farko ka yi zama da waɗancan an yi tattauna da kai. Okay, rada maganar su ba. Jina yi. Ka gane tun farko da aka yi zama da kai. Ai, jina yi. Ka gane su ma abinda suka yi a iya bayani da kai yanzu na. Ina ka gane. Ina baka amare gurgurdan bayani da kai. Ko ma kamar. Eh, wa, ko kuma kai. Abinda suka ce za su yi ba lalle bane zama sun ce. Tunda shugabanci abu ne wanda yake bukata wanda zai iya sauke nauyin shugabanci. Yana bukata wanda yake da ilimi. Yana da bukata wanda yake da karfi. Tunda ana bukata ya dinga shiga cikin jama'a yana bibiyar lamarin su. Yana bukata ya zama to zai ba da lokaci sa ba zai gaji ba ana kawo masa kara yana hukunci tsakanin mutane yana sauraron wannan kuma kamar da kai bayani tsoho ne ya tsufa ya gaji ba zai iya wannan abun ba shi yasa suka zauna suka ce bari mu bashi shawara ya bari ga wani kila wannan yana wani family ne kamar daga ba shi family ne ta a bashi wanda shi ya cancanta zai iya yi wannan abun da suka ce za su yi ba haramu bane ina fatan gani sai da ka idan kai zama da su lokacin da aka yi wannan meeting din kuma ka nuna masa wa ina tare da ku ka zo kuma ka zagaya baya ka zo ka same ni kana ce mu kakka yada da yi wa kai ne suna kake aika dalili ba su bane saboda ka hayince su a lokacin da kai zama da su ai sun dauki ga a matan ne amana ne ko wa ga bane saboda ka tun a wannan lokacin in ka san baka yada da wannan shawara ba kace ban yada da wannan shawara ba ni ga ra'ayina kuma akan wannan ra'ayi nake amma ka nuna musu muna tare ga biyo baya kuma kana so ka warware abin da suka yi ina fata mun ga ta sai dai to wannan kai aiki ga dake bai rashi ba ba wai aikin su bane ina fata mun ga wannan amma idan ka bari yana tun farko cewa kai ma ra'ayi ka cewa shi wannan mutumin ye ba wani daga cikin family sa ba lafi wani ra'ayi ka ne ina fata mun ga ra'ayi ka ba lafi ba kuma ka tsaya akan ra'ayi ka amma kana ma mutane kana tare da su ka je kuma kana musu zagon kwasa wannan jini ba shi ba wannan ba karatu ba ina fata mun gani ina gari jigira ko Allah ya samu dai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh